sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bakwani ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin na wannan lokaci za a ji cewa shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawan kasar bukatar karin kasafin kudaden da za a yi amfani da su wajen kawar da barazanar tsaro da ta'addabi kasar. Za a shi wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda ta yi da sanata Muhammad Ali Indume a kan wannan batun. Malaman makarantu a jamhuriyar Nijar ne tsokaci game da ake jarabawar kammala karatun sakandare a matakin farko wato birebe daga ranar 22 ga watan Yuni zuwa 6 ga watan Yuli. Idan kuma muka sake koma a tarayyar Najeriya za a yi cewa al'ummar jihar Adamawa ta koka da tsadar kayayyakin masarufi a wannan lokaci. Sannan sun ji cewa hukumomin da ke yaƙi da fasaucin mutane a jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya za su cimma wata yarjejeniya nan gaba da za ta ba su damar kawo ƙarshen fitaucin mutane a waɗannan ƙasashen. Muna dauke da shirin na ƙasa da kuma sharhin jaridun Ghana, amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labaran duniya.
Wata fashewar bom ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ranar Talata a wata kasuwa da ke yankin Tigray na kasar Habasha, yayin da sabon fada ya barke a wasu yankuna da ke wajen Mekele, babban birnin yankin. Bom din ya tashi ne a garin Tagoga, yamma da Mekele, da misalin karfe 1 na rana. Akwai rahotanni masu karo da juna kan fashewar ta faru ne sakamakon wani jirgi da ya jefa bom din, ko kuma alburusan manyan bindigogi ne suka wasu cikin kasuwar. Jami'an kiwon lafiya na yankin sun tabbatar da kashe akalla mutane 43 tare da jikkata wasu da dama. Berham Gawetti, wacce take sayar da shayi domin neman kudin abinci, ta ce ta ji rauni a hannu yayin harin. Da farko sun fara jefa bom a cikin kasuwar, sannan daga baya suka ci gaba da jefa bama-bama a gidaje. Na ji rauni a hannu sanadiyar wannan harin na bom din. Ina matukar fama da hannun, kuma yana yi min raɗaɗi. Kamar yadda ta faɗa wa wakilin muryar Amurka a asibitin Haidar da ke Mekele. Ma'aikatan lafiya sun ce sojojin Habasha sun hana motocin ɗaukar marasa lafiya isa wurin da harin ya faru. Nagasi Bahanni, wani mazaunin Mekele wanda ya ce ya ga mutane 3 sun mutu a gabansa, wasu kuma suna fama da jiki. Yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Afghanistan, gwamnatin shugaba Biden na Amurka na fuskantar ƙaruwar matsin lamba kan kwashe 'yan Afghanistan da suka taimaka wa ayyukan sojan Amurka a tsawon shekaru 20 na yakin. Wasu gungun 'yan majalisu na dukkan bangarorin jam'iyyar kasar suna roƙon fadar White House da ta yi jigilar 'yan Afghanistan da suka yi aiki a matsayin tafin toci ko kuma suka taimaka wa sojojin Amurka zuwa wani yanki mara haɗari kamar Guam, wanda aka yi amfani da shi wajen tallafawa 'yan gudun hijira bayan yakin Vietnam. Ya zuwa yanzu gwamnatin bata bada wani tabbaci kan wannan shawarar ba, tana mai da hankali ne kan faɗaɗa shirin bada biza na musamman ga 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka wajen ayyukan Amurka. Da yawa suna cewa duk wani abu da majalisar za ta yi zai makara kuma ba zai isa ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Shugaban mulkin sojan Myanmar ya halarci taron ƙasa da ƙasa a Moscow, wani al'amari da ke nuna sha'awar Rasha na inganta hulɗa da ƙasar, duk kuwa da kakkausar suka daga ƙasashen duniya. Sojoji a Myanmar sun hambare zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu, suna masu cewar gaggarumin nasara da jam'iyyar ta ta samu a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba na cike da magudi. Jami'an tsaro sun murkushe masu zanga-zangar a baki ɗayan ƙasar na rashin amincewa da karɓe iko da sojoji suka yi inda suka kashe ɗaruruwan masu zanga-zangar tare da gudanar da kame. Shugaban mulkin sojan ya yi ikirari a jawabinsa da ya yi a jiya Laraba a taron cewa yana ƙoƙarin ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya da ya sukurkuce. Ma'aikatar tsaron Rasha ta shirya taron. Wani sabon binciken jin ra'ayi da aka yi game da manufofin Amurka kan wani babban rikici a gabas ta tsakiya ya gano kusan rabin 'yan jam'iyyar Democrat suna son kasar ta ƙara himma wajen tallafawa Falasɗinawa. Sakamakon binciken cibiyar nazarin jama'a ta kafar labaran Associated Press ya nuna cewa ci gaba da rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar shi ma ya fara kunno kai a wurare da jam'iyyar ke da ƙarfi. Binciken ya yi nazarin ra'ayoyin Amurkawa kan yadda gwamnatin Biden ke ɓullo ma rikicin Isra'ila da Falasɗinawa a wannan watan. Hakan ya biyo bayan mummunan yaƙi na kwanaki 11 na watan Mayu tsakanin Isra'ila da Hamas.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu za mu tsunduma a taskar rahoton da muke ɗauke da su inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya, shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa buƙatar ƙarin kasafin kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen kawar da barazanar tsaro da ta'addabi ƙasar wadda aka warewa naira biliyan 700. Sauran kuɗaɗen za a yi amfani da su wajen rigakafi cutar coronavirus da yaƙi da cutar nan mai karya garkuwar jiki wacce aka fi sani da HIV ko kuma VIH/SIDA. Shugaban kwamitin kula da harkokin sojojin ƙasa Sanata Muhammad Ali Indume yana ɗaya daga cikin sanatocin da suka riƙa ƙorafi akan yadda hukumomin tsaron ƙasar ke fama da rashin kayan aiki. A wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina Dauda ya yi ƙarin haske akan yadda za a kasafta kasafin a naira biliyon 895 da shugaban ƙasa ya kai masu a majalisar ga yadda shirarsu ta kasance.
Shi shugaban ƙasa ya amsa kiran da muka shayi da kuma 'yan Najeriya gaba daya akan cewa idan soja za su samu nasara a yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga da kuma 'yan IPOP da sauransu wanda sojoji suke ciki, to tabbas sai an ba su isasshen kuɗi don su sayi kayan aiki na zamani da waɗansu na'urori da suke bukata da kuma kamar artashi da sauransu. To shi shugaban kansa ya ansa wannan kiran kwarya-kwaryan wato abin kasafin kuɗi don a tabbatar da an maganta wayannan koke-koke da muka kawo, kuma a cikin kasafin kwarya-kwarya da aka kawo din mafi yawa daga cikin kuɗin kusan kashi 80 daga ciki ma sojoji ne da jami'an tsaro don su samu kayan aikin da suke bukata. To tun da ake tarihin kasar nan ba a taɓa yin irin haka ba, don a kasafin kuɗi na wanda suka kawo wanda aka sa hannu a kai na farko ma sojoji kawai a kasa da biliyan 30 aka ware musu don yin haka. To amma yanzu da ake an samu wato yafi wato kashi yafi so an kawo abin da ya ninka shi so 20, to muna tabbatin akan cewa insha Allah za a samu sauki don abinda sojoji suke bukata wanda ni na fahimta na zaga a zaman chairman na committee army shine cewa ba su da isasshen kayan aiki. Wannan damuwan shi yafi maganan yawan su ma, don idan suna da isasshen kayan yaki da na'uran da suke bukata da haɗin kai da suke bukata, to insha Allah za su dinga samun nasara. To gaskiya muna yabawa shi shugaban kasa akan wannan yunkurin da yayi, don a yanzu kam mun gani a kasa sai dai abinda zai rage. Mu kuma majalisa ba za mu bata lokaci ba, insha Allah za mu tabbatar cewa an bada approval ma wayannan abubuwa. Sai dai kuma abinda ya rage su
masu bangaren zattarwa wanda suke karkashin shugaban kasa ma'ana Ministry of Finance kenan su tabbatar cewa kudaden nan da zai yi a ba mutanen nan kai tsaye don kayan aiki za su sayar da shi kuma mostly kasan ba sa so su bayar da kayan su akan bashi kuma ko an bayar ma sai an daddo lokaci don ba abin da zaka je ka dauka kamar a cikin shago bane ka dawo da ka dawo da shi gida kuma bayan da haka ba kayayyaki bane wanda ake kira su a cikin Najeriya wayan su ma tafiyar su daga inda aka yi order su zo zai kai wajen sati 6 ko sati 4 to abin da ya rage yanzu idan mu mun gama namu shi shugaban kasa ya ta ya kada ya tallafa nu akai to su mutanen wato Ministry of Finance shirya akan cewa za su ba mutanen nan kudin nan a lokacin da ya kamata
to me zai zama makomar wannan asusun tallafi da dama kuke da niyan yi ma hukumomin tsaron kasa
eh wannan ba zai hana yin haka din ba don gaskiya a zaman Najeriya duk abin da ya kawo mana wato hali mu ya samu a cikin halin da muke ciki din don dama an yi banza da maganar tsaro police ba su da kayan aiki ba a kula da su ba rike su ba kyau sojoji suna zaman wani iri albashi ma dai da wuya kuma bai kai ya kawo ba kuma allowances din su da ya kamata su biya wayanda suka sadakar da rayukan su ba abun a zuwa gani ba in kin je wayan su kasashe ko nan Niger ko nan Cameroon ko inda dai na sani kaman Cairo da kuma sauran kasashen jami'an tsaro ana kula da su sosai don sadakar da ransu suke yi don a samu zaman lafiya
to daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Niger inda hukumomin da ke kula da ilimi a kasar suka ba da sanarwar dage jarabawar daliban da ke neman takardar shaidar kammala karatun sakandare a mataki na farko wato breve daga ranar 22 ga watan Yuni zuwa 6 ga watan Yuli bayan da aka gano wadansu alamun yunkurin satar jarabawa a wata hira da wakilin muryar Amurka birnin Mai Salamu Mune Barma yayi da wani malamin sakandare mai ta Shaibu Dambaji yayi kira ga hukumomin kasar da su gudanar da binciken da zai ba da damar hukunta masu hannu a wannan yunkurin da ke barazana ga sha'anin ilimi
shin ban daga tsara jarabawa ya kamata ya dauki matakan da sun ka dace ka irin wannan sata ta hito dan babbar sata ce cin sata mai illa abinda mun kai jira shine hukuma ta hito ta yi bayani ta ce ga dalilin da mun kadada ki mata tuta ta gani ba kai shekara guda kana shirin jarabawan ka sati kasa da sati guda an ce maka an daga abu ne mai kawo rubudani kamar misali duka yan lakon an sake su dan su je su yi rubutu su shirya su je rubutu na jaraba yanzu da wuya a ce su komo su yi karatu su ko uwayen daya duka abin da ya kawo rudani akan su
kasance ka shafa shekaru da dama gwammai kana aikin malinta har Allah ya sa kai ritaya ya kamata a yi idan irin haka ta samu
duba kamar abin da ya kamata a yi ai rashin shawara ne ko inda shi mutanen minister sun kira shawara wayan iya malamin makaranta a zo a gaya musu dalilin ni a matsayin na jin kai abubuwa na da ba su dace ba abinda an kai shekara guda ana tsarawa ba ta yiwa a ce sati guda daga shi aiki a shani idan gaskiya ana son gaskiya idan an sata su waɗanda a shugabannin wannan tsare-tsaren kamata ya yi take yanki a kore su
a hukunta su
kan ya kamata a yi to sai kasance shekarun baya ma akwai lokacin da ana cikin jarabawa an gane an yi sata jarabawa mun wanda addirakta na tsare-tsaren jarabawa an yi tsammanin za a sake mishi matsayi mai hanzancin da kuma yau dinga shi ne ga tsara jarabawa abu ne da bai dace ba
to a halin yanzu sai mu sake koma tarayyar Najeriya yanda a jara Adamawa al'umma ta shiga cikin wani hali na aka nake yi sakamakon horra farashin kayan masarufi kamar hatsi da kayan gwari da sauransu kamar yanda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakilin mu Salisu Muhammad Garba daga jara Adamawa
a yayin da buhu masara ke zama naira 27,000 a kasuwar kauye a duniyar kayan miya kuwa a tarugu ne ke yi wa al'umma dukar kawo wuka a jihar Adamawan lamarin ya fara tashi daga hatsi inda a daidai wannan gabar tattasai da tarugu yana nema ya gagari kundila a yayin da al'umma suka tabbatar da cewa a daidai wannan lokaci a kasuwanni a jihar Adamawa a tarugu da tattasai baka isa ka mika naira 50 a baka ba sai dai daga 200 abin da yayi sama hakan ta sanya nayi kokari domin jin ta bakin al'umma masaya wannan kayan miyan na koyi nasarar zanta da su domin na je kasuwar gwari dake bypass a jihar Adamawa a birnin Jimeta na ko samu masu saya yayin da suka tabbatar min da cewa
za su sayan tattasai da tarugu ne da zuwa tare kuma abun ya ci karfi bayan da muke tsammani ba da dai muna dan samu na naira 50 amma yanzu daga 200 ne zuwa sama shine yanzu suke bayarwa
ya zo sayan tattasai da su a tarugu ne a nan gurin kuma gashi kayakin su isa da yanzu to sai ma bayan da muke sayan shi a kwanakin baya ba kwanakin baya muna iya sayan abun nan akwai naira 100 ne naira 50 to amma yanzu abun ta rigice ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ga ma wannan tarugu na sayan shi naira 150 ne sakamakon da muna samun sa naira 170 to ya zama naira 150 babban matsalan ba mu san me yake faruwa ba ina samu na 50 70 yana isa na amma yanzu wannan na rige shi ma na rasa ya za yi in kai shi gida saboda ni a ido na ma na san ba zai ishe ni ba don wannan lamarin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
wannan tsadan hawawan kayan gwarin yayi tsamari hakan ta sanya nayi kokarin zartawa da shugaban kungiyar masu sai da kayan gwari a jihar Adamawa na koyi nasarar samun shugaban kungiyar masu sai da kayan gwari a jihar Adamawan nan take ya umurci Alhaji Hamisu Dahiru da ke zama mai tsabatarwa a kungiyar masu sai da kayan gwari na jihar Adamawan shine wanda ya tabbatar mana da cewar wannan lamari dai da ake tunanin suke sa waɗannan kayan suke hawawa akasari ma dai hawawan lamarin ya taso daga manoma ne
ko ina akwai masita da masu ruwa su ma sun shiga wani yanayi yanzu kuma sun kara dole ne mutane su ga kamar ko shi kayan gwari ya yi tsada su yi wayo wayo saboda talakawa da masu kuɗi kowa yana amfani da shi kuma mutane muna ba su hakuri ko muna rarrashin zuciyarsu da su yi hakuri wannan tsada din ba daga kasuwancin mu bane yanzu komai ya koma hannun manoma daga inda ake siyo shi ne yake tsada yake zuwa nan mu ma mu sayar mu samu wani abu wata rana wata ran kuma kayan gwarin ba faduwa za mu yi duk da wannan tsada wannan tarugu da tattasai din dukkan su yanzu babu shi da yawa a Najeriya musamman a jihar Adamawa yanzu wannan da yake da dan tsada din kadan ma muna da shi a Adamawa amma haka ake siyo shi tsada 20,000 da wani abu ake siyo shi a Adamawa kamar gefen ruba
to sai mu ce Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo wa wannan lamarin sauki domin kuwa al'ummar jihar Adamawa suna da shiga halin ne yasu akan wannan tsadan ababen masarufi Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
to yanzu kuma sai yankin Agadez dake arewacin jamhuriyar Nijar inda hukumomin da ke yaki da fatocin mutane na Nijar Najeriya suka gudanar da wani taro domin nazarin hanyoyin da za su bi wajen ara azama ga yakar fatocin mutane dake cigaba da yin kamari a wannan kasashen guda biyu hakan kuma ya biyo bayan wata ziyara da shugaban hukumar da ke yaki da fatocin mutane a Najeriya Hassan Hamisu Tahir ya kai a yankin Agadez a kwanakin baya wanda a ƙarshen wannan ziyarar ya tattauna da manema labarai ga kuma ƙarin bayanin da ya yi kan wannan batun
babban dalilin zuwan mu nan Agadez domin mu samu haɗuwa da 'yan Najeriya waɗanda suke nan Agadez musamman waɗanda aka kawo su domin harkar fatauci ko kuma suka zo nan suka tsaya suka dakile ba su iya wucewa zuwa Libya da shauran wasu garuruwa ba na farko kenan na biyu kuma mun zo domin mu samu haɗin kan hukumar Nijar ta yanda za mu yi mu ga yanda za mu dakile wannan harka ta fataucin bil'adama da kuma shigar mutane zuwa wata ƙasa ba tare da izinin su ba mun je inda suke an tara mana su mun yi musu jawabi mun ɗauki sunayensu kuma mun yi rubutu da yawa a kai wanda yake muna fata mu tafi da shi Najeriya mu ta yanda za a yi mu taimaka musu wato babban matsalar da muka ga sun fuskanta shine yawancin su an kawo su ne ba tare da sanin su ba me nake nufi ba tare da sanin su ba an yaudare su akan cewa za a kai su Libya ko za a kai su Italy ko za a kai su wasu ƙasa ta turawa domin su samu aiki sai aka zo suka karke anan su bisi koma Najeriya ba su bisi je Libya ba su bisi je Italy ba su bisi je ko ina ba sai zaman da suke yi anan babu abin da za su illa su badala musamman mata
masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye ne na musamman daga nan birnin kwanin jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka dake birnin mai a halin yanzu ga Salamu muna bar ma dauke da shirin na kasa
na kasa
na kasa
na kasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ni ne Sulai Mummuni Barma kamar yadda watakila aka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata kungiyoyin na kasassu a jamhuriyar Niger mambobin gamayyar Federation de Personnes Handicapées sun gabatar da bukatunsu ga sabuwar gwamnatin kasar a wata sanarwar da suka fitar waɗannan kungiyoyi sun yi kira akan batun inganta sha'anin ilimin na kasassu da na kiwon lafiya batun samar da aikin yi da a ɗaya gefe maganar koyar da masu bukata ta musamman sana'o'in hannu na daga cikin abubuwan da waɗannan ƙungiyoyi ke fatan ganin mahukuntan Niger sun gaggauta ɗaukan matakai a kansu a matsayin wani ɓangare na matakan yaƙi da sana'ar bara shirin na yau ya tantauna da mata masu bukata ta musamman dan jin irin abubuwan da suka fi cinye musu tuwa a ƙwarya.
Assalamu alaikum jama'a ni sunana Fatima Bakar Madan Ibrahim ina cikin kungiyar association ta nakasassu ta Niger ni ce organization gwamnati dai gaskiya wadda ta huce ta yi mana duk kokarin da ta kai ta yi mana shirkani da Allah me muna son ƙari ne muna son ƙari saboda an yi mana hanyoyi waɗanda sun kai karatu an ba su ƙaruwa cikin su ma doke su aiki kuma fannin wajen likita ana kulawa da mu muna da takarda da take badawa mu je ayi muna magani ba dai sai mun biya wajen magani muna sayan magani mai yin wani consultation duka wallahi eh wannan kai wallahi muna da takardun da ake muna shi ban samu gode kuma muna nema ga gwamnati kudin nan da yake badawa ayi ma na kasassu wani gyare-gyaren wuta da wani karatu da wani menene gaskiya sun muna kadan muna so Mazu Muhammad presidentin mu mai kasa ya kara muna ya karfafa harkan nan ta je a gaba kuma masu aikin hannu muna so a kama muna muna aikin hannu babu irin aikin da bamu iya ba kaman dai a ce maka harkan likita hakan gari gunan nan mun iya wani gidan sabro mun iya shi mun iya ba vetkin ga aiki dai iri-iri mun iya gwamnati ya kama muna saboda kokarin da muka ranga yi na abarbara wanda kage yana bara ya rasa aikin da zai yi ne yake yin gabara muna musu gargadi muna waye musu da kai na su barbaran nan mu duka ayi aiki tare a ce yau a Niger ma babu na kasashen daga bara lalle in gwamnati ya kama muna wallahi tsakani da Allah za a barin bara
haja a wannan hira da muke kina magana ne da sunan daukacin mata na kasassu na jamhuriyar Niger menene matsalolin da suka fi damun ku ku mata
to wallahi matsalolin mu dai amma manyan matsalolin mu ba mu da kasuwa masu aiki hannu babu kasuwa kuma ma'aikatan nan da ake doka a ƙara kuma a ƙara musu kadan tunda duk kai ga 100 an ce abin fi 5 to kenan a ƙara saboda akwai kiyawa na kasu sun kai karatu suna ne yau zan ba su samu aiki ba kenan in aka ƙara kai kowa wanda yayi karatu shi zai wucewa masu aiki hannu su kuma a yi kokari a rika koman daga gare su wannan sabuni da ake sai ana wankin ma'aikatu ciki ko ina duk mata na kasu shi sun kai daidai da garin rogo yau wurin da nake ni ina yin garin rogo ina yin tafiyuka sai ka ce ma da kasashen waje an kai kudi kuma nan muke yin shi kuma muna so nan kungiyar mu ta federation gwamnati ya kara muna gida a ba mu hili mu samu a yi muna gini wuri ya bunkasa ya muna kadan federation ya muna kadan muna so a taimaka muna
to yaya ake ciki ne game da yancin da haƙoƙi na mata na kasassu a yau a nan Niger kamar a tsarin zamantakewa da jama'a da kuma yadda mu'amala take a ma'aikata ko a makaranta da dai sauransu
mun gode ma Allah saboda mu da na kasan mu mu duk inda mun ka tafi tare da masu cinai mu mun gani kamar daidai ne babu wani bambanci tsakanin mu gaskiya kuma muna so wannan shekara da za ta zawa zaben nan da za a yi kenan gwamnati ya sa federation cikin wannan ƙari
saboda mu mu tashi daidai tare da kowa inda kamata muna fatan gwamnati yi muna wannan kokari
eh me kuke bukata game da abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi wa ƴaƴanku
to wallahi abun da muka so yana da yawa saboda muna so ɗiyan mu a yi musu hanya inda za su karatu karatun su ya bunƙasa sai ka gani dan nan kasashe ya kai kadan sai ka ga yayi karatu sai ka gani kuma ya komo da baya babu wani abun ga dan komai ne kasaka in danka ya samu wurin shiga yayi aiki kenan alhamdulillah ka gode ma Allah muna son gwamnati ya kula mana da wannan kuma da tsarin likitan nan an kula da mu ha amma gaskiya muna son ƙari wannan kuɗi da ake bada su ban so shi ma gwamnati ya ƙara mana cikin shi ne muke tsare tsaren mu biyan wuta da ruwa da harkar lakwalkin nan duka kenan muna so gwamnati ya ƙara wannan abu
to masu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi yanzu a madadin bakwar shirin na kasa madam Fati Bubakar da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Mumuni Barma ke ce da ku Allah ba mu alheri
madalla an ga da Suleiman Mumuni Barma a halin yanzu sai Radwan Abbas ta dauke da sharhin jaridun Ghana
Jaridar Ghanaian Times zamu so mu sharhin jaridun na yau kuma a cikin jerin kanan labaran tan na zakulo wannan labarin ku samu sha'awa a kimiyar aikin jarida Professor Queen ce ta nuna wa ɗan jarida haka kuma ga abudda jaridar ta ce kan yi kira ga ɗan jarida da su samu sha'awa a cikin kimiyar wato aikin jarida yadda za su samu bayar da rahoto na kimiyya fasaha da kuma bincike yadda ya dace Professor Marian Kui muƙaddaciyar director na cibiyar binciken albarkatun noma na majalisar bincike na kimiyya da masana'antu da tai wannan kiran ta nuna cewar wasu ƴan jarida suna gazawa wurin haddada labaran kimiyya sosai saboda ba su da fahimtar wannan fanni a ra'ayinta ƴan jarida su ne jama'a suka fi saurara saboda haka ya zama wajibi gare su su fahimci lamura da suka danganci kimiyya domin sadarwa sosai mamban majalisar dokoki a ƙarƙashin tikitin jam'iyyar National Democratic Congress a mazaɓar jumuru cikin jihar yammaci kotu ta umurci ta gabatar da takardar da ke tuni matsayinta na ƴar ƙasar Cote d'Ivoire jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wata babban kotu a sakindi ta baiwa mamban majalisar dokoki da kasa afo tofi umurni ta gabatar da takardu cikin kwanaki 10 da ke tabbatar da cewar ta shure matsayinta ƴar ƙasar Cote d'Ivoire wannan umurni an yi shi ne a cikin shari'ar da ke gudana akan halaccin da kasa afo tofi na riki matsayin mamban majalisar dokoki a nan Ghana ita kuwa jaridar da Herald wadan labarin tarwaito opene ya kai kara ga ainihin babban alkali game da alkalin da ke cin shari'a wato rashin adalci daga ne da kalaha alkalin da ke cin shari'arsa jaridar ta ce tsohon babban jami'in zartarwa na cocoa board Dr. Stephen Kwabena Oponi ya kai kara ga babban alkali na kasa Justice Kwesi Enin Yebuwa yana mai neman a janye alkalin da ke cin shari'arsa wannan wato shari'a dai na tsohon shugaban cocoa board an dakatar da shi a dalilin kara da aka aikawa babban alkalin wadda ake bukatan ya yi tsakani Dr. Oponi a sau biyu yana gabatar da neman janye wato alkalin da ke cin shari'ar nasa Clemens Honeyinuga sai dai duk wannan lokaci ya gaza samun nasara yayinda Dr. Oponi aka umurce shi ya buɗe kariyarsa a ranar Juma'a 18 ga watan Yuni Justice Honeyinuga ya nuna cewar ya samu kofi din karar da aka aikawa babban alkalin ko da yake ya iya bayyana abin da ke kumshi a cikin karar da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Masu rarren mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger. Masallam.